بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka barkamu da wannan lokaci barkamu da haduwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka wanda yake wato mintin quarters a nan garki a Abuja a inda ɗan uwa masu kula da wannan masallaci suka nemi cewa mu gabatar da takaitaccen nasiha zuwa ga mahalarta wannan masallaci da fatan Allah subhanahu wataala ya karba mana ina so ne amfani da wannan dama na yi mana wata ƴar gajeruwar nasiha ƙarƙashin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin sa tabbatacce da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hadisi zuwa ƙarshen hadisi za mu ga a jumlace hadisin ya ambaci cewa kullukum ra'in kowa da ka ganshi Allah ya daura mishi wani alhaki na kula da wani abu kuma ranan alkiyama Allah zai tambaye shi game da wannan aiki da Allah ya daura masa sawa'un shugabanci ne a gidanshi ko a office ko a wata ma'aikata ko a wata harka da yake yi ko jagorancin da Allah ya daura mishi na wasu al'umma ko ma dai menene mutum da baya rasa wani responsibility wanda kuma za a tambaye shi akai ranan alkiyama to daga cikin abin da nake so mu kalla game da wannan shine ita wannan rayuwa da muke yi Allah madaukakin sarki ya tsara ta ta yadda dole akwai wasu waɗanda suke rike da wasu madafin iko na rayuwar mu abubuwan da suka shafi gudanarwa abubuwan da suka shafi tattalin arziki abubuwan da suka shafi harkokin ilimi ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko ina ne ba a rasa wasu waɗanda suke rike da ragamar gudanar da waɗannan al'amura ya kamata mu da muke ƙarƙashin su da suke shugabancin mu kowa ya zama mai ƙoƙarin kulawa da abin da yake a kansa abu na farko da ya kamata mu ji a jikin mu shine cewa wannan aiki ko muƙami da muke rike da shi to wani responsibility ne mai girma wanda Allah ya daura mana kuma amana ce kuma Allah zai tambaye mu akan wannan amana sai mu duba mu ga yaya muke yi wajen gudanar da wannan amana shin muna gudanar da ita kamar yadda aikin ya tanada ko ko muna yin yadda muka ga dama ne wato mu dinga tuna cewa duk abin da muka zartar ko matakin da muka dauka ko dokar da muka ce ayi aiki da ita Allah fa madaukakin sarki zai tsare mu randa zai checkmate me muka yi yaya muka yi taya muka gudanar da shi sannan mas'uliyar da ke kanmu wato mas'uliyar da ke kanmu na gudanar da musamman abin da yake ce ma public treasury wato muna rike da dukiyar al'umma ko muna kula da wani bangare nata to fa amana ce babba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin shi ingantacce yake cewa kamar yadda yake cikin sahih muslim yace wanda duk muka bashi wani aiki kuma muka biya shi kudin aikin da muka daura mishi idan ya dauki wani abu wato bayan wanda aka bashi na haƙƙin sa ya dauki wani abu wanda yake na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu gululun wannan ya dauki wuta yace kada ranar alkiyama in ga wani a cikin ku ya zo rataye da kayan al'umma da ya sata karkashin mukaminsa nabi yace wallahi ba zan iya ceton shi ba a wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi ranar alkiyama za a kafa tutoci na wato liwa'ul ghadar duk wani wanda ya ci amana al'ummarsa ko ya ha'inci waɗanda ke ƙasa da shi ko ya cutar da su za a kafa mai tuta wacce za ta bayyana matsayin shi a cikin taron alkiyama cewa wannan mayaudari ne wannan macuci ne wannan azzalimi ne daga cikin abu na gaba da ya kamata mu lura daga cikin ababen da wato suka rugurguza tsarin rayuwa suka kuma jawo matsaloli a cikin tattalin arziki da rayuwarmu shine wata babbar fitina ko wani zunubi wanda muka dauke shi da sauki shine cin hanci da rashawa karban na goro alherin office, cin hanci, rashawa, percentage, wanene da wanene, da duk wani irin suna da aka kira shi, babu shakka wannan al'amari ya haifar da tangarda sosai a cikin rayuwar da muke yi a wannan ƙasa ta mu. Al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi sun waye gari ba sa jin tsoron su ci rashawa ko su ci hanci, sun maida shi halas, sun canza mai suna har ya zama kaman wani abu gama gari ko wanda aka saba, ko kuma kaman yadda yake kasuwanci ne ko sana'a karɓaɓɓiya a cikin mutane. To ita je rashawa ko cin hanci mutuna cewa babban laifi ne, babban zunubi ne, al'amari ne wanda yake mai matukar haɗari, kuma hanya ce da mutum zai tara dukiya wadda ba za ta amfane shi ba a lahira sai ta cutar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ranar alkiyama, la tazulu qalama qadama ibn adama yawm alkiyamati hatta yus'ala an arba'in, kafafun duk wani mutum ba za su gushe daga inda aka ce ya tsaya a taron alkiyama ba har sai an mishi tambaya akan wasu abubuwa guda hudu. Wato waɗannan wasu basic issues ne waɗanda ba zai yi mutum ya kai labari ba, koda kuwa ya tsallake sira'i lafiya lau, koda an yafe mishi hisabi ko an mishi hisabi mai sauki, amma wannan tambayoyin basic tambayoyi ne da kowa sai ya amsa su. Daga cikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambaye shi an malihi kaifa ktasaba wa fima anfaqa, za a tambayi kowane mutum, kowane mai rai da ya rayu a duniyar nan, sai Allah ya sa an tambaye shi a taron alkiyama game da dukiyar da ya samu. Kaifa ktasaba, yaya ya samu wannan dukiya, wa fima anfaqa, da kuma yadda ya ciyar da dukiyar. Saboda haka za a mai tambaya bangaren farko, source na income din, yadda ya samu wannan source of wealth, yadda ya samu wannan arzikin, ta ina ya same shi, source ne na halas ko na haram, ko cakuɗewa ne tsakanin halas da haram. Sannan abinda ya ci ya sha, da abinda ya tufatar, da abinda ya yi kaza, duk sai an tambaye shi fima anfaqa, ya ya ciyar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wato duk jikin da tsokar jikin ta tsiri ne ta hanyar kuɗin haram, fannaru aula bihi, wannan jikin ya fi cancanta da a ƙona shi a wuta fiye da a yafe mai je aljanna. A wani hadisin kuma ila cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗan adam ya mutu, abu na farko da zai fara lalacewa a jikinsa shine cikinsa, shine zai fara ruɓewa. Yace dan haka duk wanda a cikinku ya samu halin da ba zai iya cin haram ba, to kai ya sake ya je ga haram. Wato kowa ya kokari ya ga cewa bai ci haram ba, domin ko ya ci haram din, iyakacin shi da haram din shine ya ci ya sha ya bayan gari, ko jikin shi ya giru, ko ya mutu da saura a jikinsa ya ruɓe a cikin kabari. Da haka yana daga cikin wato gararin da muke fama da shi, shine a waye gari al'umma ta zama ba ta kyamar rashawa, ba ta kyamar cin hanci. Hukumomin da aka kafa su, aka yi doka ta ƙasa akan cewa waɗannan hukumomi su yi yaƙi da cin hanci da rashawa, sai zama su ma sun fada cikin cin hanci da rashawa. Jami'an tsaro da ma'aikata na farin kaya da malaman makaranta da jami'an lafiya da masu bincike, kowa duk inda ka je sai ka ga ya zama wani very common issue, abu da kowa ya saba, kowa yana yi, har ya zama ma wanda baya yi ko baya ci, ko wanda ya janye jikinsa, ko wanda aka kawo yana shi baya so, shi ake wa kallon wawa ko ba ƙauye, ko wanda bai san ciwon kansa ba, ko wanda bai san inda ya fito ba ko inda za shi. Abu ne mai haɗari ƙwarai a waye gari a ce al'umma tana jin tsoron ma hatta malamai ko masana suna jin tsoron ma su yi magana su ce rashawa ba kyau, saboda za a yi musu kallon wasu 'yan ƙauye. Al'umma ta waye gari ta canza ma abin suna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi da yake ba da labarin wato abin da zai faru cikin abubuwan da su faru ƙarshen tashin alkiyama. Ya ce daga ciki za a waye gari mutane ba su damuwa ta ina suka samu arziki, ta halas ko ta haram, kamar yadda Bukhari ya ruwaito cewa ƙarshen duniya mutane za su waye gari kawai suna neman kuɗi ne, ba su damu ko halas ne ko haram ba,
su dai su samu sannan kuma har ilayo yana daga cikin alamun kusantowa tashin alkiyama shine mutane su fara canzawa abubuwa suraye saboda kar a kiyamace su kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da giya da zina cewa za a waye gari mutane suna kiran su da sunan da ba nasu ba yusammunaha bi ghairi ismiha to haka shi ma al'amarin cin hanci da rashawa kaga yanzu ba a kiran shi da sunan sa na yanka a ce cin hanci ko rashawa Allah ka tsare mu sannan daga cikin ababun da nake gani ya kamata mu lura a ƙarshen wannan hadisi akwai kulawa da cewa daga cikin abin da ya kawo mana barna a cikin wannan al'umma akwai amfani da matsayi da mutane suke yi don samarwa da kansu ababen da suke bukata wato mutum yayi amfani da matsayinsa ko ofishinsa ko damar da yake da ita ya azurta kansa ya azurta kansa ko ya samu makanshi damammaki na sarrai dama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi tabbatacce yake cewa innakum satarawna min ba'di atharatan wa ashiya'a takrahunaha fasbiru hatta talqawni ala al-hawd yace mutanen Madina al-Ansar radiyallahu anhum yace innakum satarawna min ba'di atharatan lalle a baya na idan na shude ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga san kai wa ashiya'a takrahunaha da wasu abubuwa da dama waɗanda za ku kyamata ba za ku ji dadin su ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fasbiru amma ku yi hakuri hatta talqawni ala al-hawd har ku zo ku ga madadin al-kiyama a bakin tafki na inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naka yana da ban mamaki kwarai mutane su dinga watin mai da dukiyar al'umma ta zama tasu ko damar da suka samu su kokari su azurta kansu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wasu mutane appointments za su tafi wasu ayyuka sai ya tsaya yana musu nasiha yana musu wa'azi a cikin wasiƙar shi wasiya shi da wa'azin shi sai yake cewa duk wanda ya je wajen aikin nan da muka tura shi ya amfani da wannan dama da aka bashi yayi wani abu da ya saba wa doka ya sani fa wuta shi sai wani mutum ya taso ya dauko takardar appointment din sai ya dawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga kayan ka ya manzo Allah manzo Allah ya ce me yasa ka dawo da shi ya ce a naji magana da kake ne gaskiya ba zan iya ba Annabi ya ce kwarai kuwa yanzu ma ka ƙara jin ina faɗan magana wanda duk aka bashi wani mukami a cikin al'umma dan ya kula da su ko ya musu tattalin wani abu ko ya kula da wani bangare a cikin shugabanci sai ya amfani da wannan damar dan a personal interest dinsa dan masalih khasa nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta zashi in ya kwashi dukiyar gwamnati manzo Allah ya ce wuta zashi in ya zalunci al'umma manzo Allah ya ce wuta zashi Annabi ya ce wannan mutumin ka ƙara ji ina ƙara maimaitawa wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa innaha satakunu nadamatan yawmal qiyama fa ni'matul murdi'a wa bisatul fatima yace za ku zama masu tsananin kwadayin shugabanci mutane su mai da san shugabanci ya zama shine abu mafi kwadayi da suke nema a duniya kamar yadda muke gani yanzu mutane za su iya yin komai dan su samu matsayin shugabanci za su iya hatta tsafi hatta abin da zai raba su da imaninsu za su iya yi tsafe-tsafe kashe-kashe annamimanci da duk wani abu wanda yake na sako za su iya yi dan kawai su zama sun wanzu akan matsayin shugabanni mutane za su ba da cin hanci dan a ba su mukamai za su sai ƙura'a duk babu abin da ba a yi to wannan shine al-hirsu ala al-imara din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna satakunu nadamatan yawmal qiyama amma faranin tashin al-qiyama wanda duk yayin shugabanci sai yayi nadama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da waɗanda suka yi shugabanci ne kowanne za a kawo shi filin al-qiyama an daure shi kamar yadda ake daura goro ba za a warware shi a sake shi ba har sai an gama mishi hisabi da mutanen da ya shugabanta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadda mutumin da ya shugabanci koda mutane biyu ne a halin tafiya ko a makamancin haka matukai ya zalunce su da haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna satakunu nadamatan yawmal wa hasratan yawmal qiyamah za ta zama nadama da abin takeici ranar alkiyama yace ni'matul murdi'a mutane suna farin ciki suna madalla da kai san da ka samu mukamu ana ta maka murna ana ta buga wato advert ana maka congratulation annabi yace wa bi'satil fatima amma ranar da zaka rabu da duniya ka je gaban Allah sai kuma zaka yi ta Allah wadare za a yi ta wato zaka shiga cikin halin nadama akan wannan shugabancin da kai da aka ba mu ga shugabanni na kwarai da aka yi a da waɗanda ake tarihin su tunda ba sun yi adalci iyaka iyawan su amma haka suke kuka suna nadama suna tsoron gamosu da Allah muka dauki kamar Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda a tarihin musulunci zaka iya cewa in banda annabawa to an dade ba a ga shugaba ko a ce ba a taba ganin shugaba da ya mulki na adalci da tausayin jama'a irin Umar radiyallahu anhu amma duk da haka yazo zai mutu yana kuka yana jin tsoro wasu suna ce mishi ai kai baka da matsala ya khalifa musulmi kai mulki kai adalci yanzu kuma ga mutuwar shahada ai kai baka da matsala ka yace a ina jin tsoron gamuwata da Allah ina fatan ya zama cewa ni da musulmai da na mallaka tsakanina da su ya zama ba bashi tsakanina da su ba sa bina ba na bin su haka muka dauki kamar Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alaihi wanda halifa ne shi ma cikin halifofin daular Bani Umayya lokacin da ya zama sarki ya kutanta adalci wanda annabi ba a ga irinsa ba har ma yana tunawa mutane da zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda sai da ya waye gari halifa ne shugaban daular musulunci gaba daya amma rigar shi guda daya ce wannan riga in ta yi datti sai dai je ya buya a wani surkukin wato abin nan daji ya wanke ta ya tsuguna ya jira ta bushe ya lullube da wani dan mayafi har sai ta bushe sannan zai tashi daga wajen a cikin gidan shi ne akwai wani lambu haka da yake buya yana yin wannan sukola din to wata ran wani dan uwan shi ya shigo sai ya ganshi a tsuguna a wajen daga shi sai wani dan tawul haka sai hankalin shi ya tashi ya dauka ko sarkin bai da lafiya ne yace ranka ya dade jikin ne ko ya yace a lafiya ta lau yace to me kake a nan yace a kayana ne na tube na shanya ina jira su bushe sannan in sa in koma cikin mutane yace to ba za ka samu wasu kayan ya zama kana da extra ba in ka cire wasu ka sa wasu yace wallahi da ina da su amma sun tsufa ne har sun yage shi ne na discard din shi ya zama kayana saura guda daya yace to amma ka sake sa kuɗi ka siya mana sai ya girgiza kai ya fara kuka ma tukunna yana cewa ai ba na bukatar waɗannan kayan a duniya abin da yake wajen Allah kawai nake ne ba yana tan kuka yana cewa ni abin da ke wajen Allah kawai nake ne ba shi zasan da ya zama halifa ya zo ya ce matar shi kamar a ce first lady kenan ko yace mata to ki zaba ko dai mu ci gaba da zama tare amma babu mu'amala aure babu zaman fira saboda yanzu ni kamar na zama bawa ne ga musulmai ban da lokacin da zan kula da wata mata aure idan kuma ba za ki iya wannan zama na hakuri ba to maimakon haka sai in sake ki tafi gidanku tace na zabi in zauna da kai da kanta take bada labari bayan yaron sa ce wallahi daga ranan bai ƙara kwana a daki na ba bai ƙara kula ni irin kulawa da ɗa namiji yake matarsa ba kuma a haka a gidan nashi idan yayi baki wani lokaci ma sai ya ci bashi abinda zai ba su na abincin da zaka tarbi baki sai ya je ya ci bashi ya ce don Allah a bashi bashin gurasa kafin wata ya kare ya dauki albashin shi ya biya haka yayi wannan rayuwa wanda tana cike da labarai masu ban mamaki wanda yanzu kaje kamar hikaya ce kuma da gaske ne sun faru amma duk da haka idan ya zauna kuka yake yi yana tsoron gamoshi da Allah saboda shugabancin da yayi har ya dinga aikawa gari gari ana cigiya don Allah idan akwai wani wanda ya san cewa ya ci haƙƙinsa ko ya yi mishi ba daidai ba don Allah ya yafe mishi idan aka ziga shi aka ce ai kai kayi adalci baka da matsala fa mu ba ma ji maka komai ga muka da Allah zai ce kyau sai ya tuna wani abu da ya faru ya ce da ma dai a ce kaza bai faru ba akwai wani dan gidan Abdullahi dan Mas'ud da yake ce mishi Khabbab ibnu Abdullahi ibnu Mas'ud a wani lokaci kafin Umar dan Abdulaziz zama khalifa yayi gwamna a Madina shi kuma Khabbab a lokacin ya kasance kamar a yanzu ne kace dan adawa ne ga wannan gwamnati da aka kullun ba shi da aikin banda suka gwamnatin kuma shi wannan gwamna yana condoning yana tolerating dinsa to amma a lokacin halifan wancan lokaci shine Abdul Malik dan Marwan sai ya samu labari afwan Hisham dan Abdul Malik sai ya samu labarin abin da ke faruwa sai ya ko da sako cewa a kama Khabbab a mushi bulala dari da haka inda gwamna shugaban kasa ya bashi umarni dole ya bi wannan umarnin a kama Khabbab aka mushi bulalan nan dari a sanadiyar haka ya mutu to kullun yana tsoro yana nadama cewa shi ya bada wannan umarnin da aka yi bulalan nan hawancin yaro ya rasa rayuwarsa duk san da aka ce mushi ai ba ka da matsala ranka ya dade ai mu muna ganin adalcin da kake muna fata Allah ya yafe maka sai ce kai ina jin tsoron haƙin Khabbab dake kaina haka ya mutu yana wannan tsoron to haka zaka ga dukkanin sarakuna ko shugabanni da suka yi aikin arziki haka suke jin tsoron wai me zai biyo baya ne wannan fa sun yi alkhairi kenan sun kwatanta kuma al'ummar da suka rayu da su sun yi shaida cewa mutanen kirki ne gashi kuma mun samu labarin kirkin su to ina kuma ga mu yanzu mutum da ya zama director ko ya zama farmsec ko ya zama wani shugaba a wata ma'aikata ko ya zama gwamna ko dan majalisa ko uwa uba ya zama shugaban kasa amma ya zama kuma al'ummar shi ba sa shaida cewa na kirki ne shi al'umma suna ganin cewa ya zalunce su ya cutar da su al'umma suna ganin cewa ya ci amanar su mutanen suke karkashin shi a ma'aikatarsa kullum ba su da aiki sai Allah ya isa to wannan ya zai yi da haƙƙin su ke na ranar alkiyama wannan yaya yake tsammanin zai tsira kenan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'addun al-huquqa ila ashabiha wallahi tallahi ina gaya muku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku san yadda za ku yi kuma yi wadda haƙoƙi izuwa ga masu su yace qabla an ya Allah ya kula dinarun wala dirham tun kafin a je ranar da za a ce babu kuɗi babu dollar babu naira babu dutch mark babu pound sterling babu wani kuɗi sai dai annabi ce inna malhiyal hasanatu was sayiat sai dai ladadakin mutane da munanan ayyukan su da su za a yi lissafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai an cire wa kowa haƙƙin da ke kan dan uwansa tun daga kan mutane hatta dabbobi wannan fa waɗanda ma za su shiga aljanna kenan domin koda an je an haura siradi babu wanda zai shiga aljanna ko an gama wato hawa siradi sai an yi hisabi akan haƙoƙin ƴan adam isu wato Allah ya yafa nashi kuma za su sai yake cewa ranar alkiyama akwai hisabi iri biyu akwai hisabi game da haƙoƙin Allah to wannan yana da sauki ga wanda ya mutu da tauhidi laifukan da kaiwa Allah kurakurai da kai zaluntar kanka da kai sakaci da ibada duk waɗannan kana sallah kana biyayya iyaye kana azumi kana taimakon marayu duk sai Allah ya yafe maka wannan duk wanda ya tsaya da sallah Allah zai yafe mishi waɗannan amma haƙoƙin bayin Allah haƙoƙin marayu haƙoƙin ƴaƴa haƙoƙin iyaye haƙoƙin na ƙasa da kai ma'aikata haƙoƙin subject ɗinka matsayinka na shugaba haƙoƙin waɗanda ka shugabance su a matsayinka na shugaban ƴan sanda ne shugaban farar hula ne shugaban makaranta shugaban ma'aikata minister director kowane irin mukami ka rike waɗannan su haƙoƙinsa Allah ba zai yafe a madadin su ba sai Allah ya fitar da haƙoƙinsu a kanka to wannan shine wurin da gizo yake saka din anan ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai dai fa ai ta musayin lada da zunubai har a samu wanda yake cewa fallasasshe wanda zai zo da aikin lada mai yawa amma kuma ya cuciwa ne ya zalunciwa ne ya tauye haƙƙin wani ya rike appointment ko promotion din wani ya sa an tirsasa an yi ma wani transfer zuwa wani waje unfavorable ya sa an yi ma wani retire lokacin retire shi bai yi ba an aiko da wasu kudade haƙoƙin mutane ya sama da fadi da su ya aishi wata kwangila ya cinye bai yi ba to kaga wannan duka hukukun nasu suna kan shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan haƙoƙin duka sai an fitar da su bayan an gama na mutane har a goma kan da dabbobi hatta tuqada shatul qarna tuqada shatu al ajma' min shatul qarna har akuya wadda ba ta da kaho wadda ƴan uwata mai kaho ta tunkuye ta sai an fitar mata da haƙinta haka ƴan uwa masu albarka ya kamata mu tsaya mu kalli menene matsayin mu a wannan rayuwa ina muka fuskanta kuma wani irin hadari muke ciki haka ya kamata dukkanin mu ma'aikata musamman da masu rike da madafin iko mu ji tsoron Allah mu sani da cewa Allah yana ganin abin da muke kuma Allah zai hisabi akan abin da muke a cikin wata addu'a mashahuriya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wanda ke cikin sa Muslim manzo Allah yayi addu'a mara da'i akan duk wanda ya cutar masa da al'ummar sa manzo Allah yana cewa Allahumma man wali shay'an min amri ummati fashaqqa alaihim fashqiq Allahumma alaihi wa man wali shay'an min amri ummati farfaq bihim farfaq bihi Allahumma nabi yace ya Allah duk wanda ya shugabanci wani al'amari na al'ummata sai ya cutar da su ya zalunce su ko ya kuntata musu ya Allah ina roƙonka shi ma ka kuntata mishi wanda duk ya shugabanci al'ummata ya zama jagora a kansu sai ya sauƙaƙa musu ya tausaya musu annabi yace ya Allah ina roƙonka kai ma ka tausaya mishi muna da tabbas muna da yaqini cewa Allah ya karɓi wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yayi haka din zai gani wanda duk ya kuntata wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga kunci ko ba dade ko ba jima ko ya ga kunci tun a nan duniya kuma ya ga kunci a lahira ko kuma a jinkirta mishi kuncin sai a lahira ba za dai a kyale shi haka ya tafi free scot free ba zai tafi scot free ba sai yayi payin farashi na wannan zaluncin da yayi wanda kuma ya ainihin wato shugabanci al'umma ya tausaya musu ya rangwanta musu shi ma zai gani Allah zai rangwanta mishi Allah zai tausaya mishi Allah zai rike bayansa Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya gafarta mana kan na cika ku da dogon surutu wanda karshen shi zai mantar da mu farkon sa abin da dina mana so na mana siya shine mu ji tsoron Allah mu bada haƙoƙin da ke kanmu mu ji tsoron Allah mu rike amanan ayyukan da aka samu mu ji tsoron Allah mu san cewa duk mukamin da muke rike da su wata rana zamu bar su kuma zamu gamu da Allah kuma zai mana hisabi akan dukkan ababen da muka aikata ubangiji Allah ya sa mu samu hisabi mai sauki Allah ya gafarta mana Allah ya rangwanta mana sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi